بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافير رانر أسبر biyu ga watan Dhulhijja shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama, wanda ya dace da lissafin 8 ga watan Yuni shekarar miladiya ta 2024. Wannan shine darasi na 69 cikin jerin darussa daga littafin As-Sunna wallafar al-Imam al-Hafiz Abu Bakar Ahmad ibn Amr ibn Abi Asim rahmatullahi alaihi. Ibn Abi Asim ya rasu a shekara ta 287 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Littafin shi na As-Sunna ɗaya ne daga cikin muhimman tuwasan bayanai manazarta cikin littafai da ake dogara da su wajen fahimtar aqida da manhajin As-Salafus Salih. Allah ubangiji ya gafarta musu ya ƙara musu rahama. Muna bibiyar wannan malami inda yake kawo mana zantuttuka a cikin babukan da ya kulla da suna Zikrul Khawariji wal Amri bi Qitalihim. Za mu tashi lambar tarjuma ta 947 inda yace haddathana Abu Bakrin qala haddathana Abu Muawiya an al-A'mash an Khaythama an Suwayd ibn Ghafla qala Ali radhiyallahu anhu idha haddathukum ar-rasulillahi sallallahu alayhi wasallama falian akhirra min as-sama'i ahabba ilayya min an akdhiba ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallama al-hadith. Malam yace haddathana Abu Bakar wato Ibn Abi Shayba kenan malamin sa, haddathana Abu Muawiya ad-Darir al-Kufi an al-A'mash daga malam Sulaiman ibn Mihran al-A'mash an Khaythama huwa ibn Abdurrahman an Suwayd ibn Ghafla ibn Awsaja wanda yana cikin muhadramai wato wadanda suka yi zamani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, suka musulunta a zamanin yana raye amma ba su samu falalar gamuwa da shi suka zama sahabbai ba. Mutumin Kufa ne, yana da hadisai a cikin dukkanin kutubus sitta. An ce a tarihinsa ya rayu shekara 130, shekara ɗaya aka haife su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, shekara Amul Fil aka haife shi, amma shi bai rasu ba sai shekara ta 80, a wani kaulin ma sai shekara ta 83 bayan hijira. To in ka lissafa tun daga shekarar giwaye zuwa shekara ta 80 bayan hijira, zaka tara akwai shekara 130. Haka malaman tarihi suka faɗa, kamar Imam Zahabi da wasunsu. So da ka ya dade a duniya kure, Allah ya gafarta mai. Ana kirga irin su a cikin manyan tabi'ai ne, al-Mukhadramun ana kirga su a cikin manyan tabi'ai. قال يجي قال علي رضي الله عنه سيدنا علي يجي إذا حدثكم الرسول الله صلى الله عليه وسلم إن جاي مكو حديث يجي النبي يفدا عليه الصلاة والسلام يجي فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي والله أهودني سما أفادودني رجرجي يا في من صوتي في دنوا النبي كريم عليه الصلاة والسلام. Yace wa idha hadastukum an ghairihi, amma na ga muku magana game da wani wanda ba annabi ba, fa inna ma ana rajulun muharib, yace to ni soja ne, mayaki ne, wal harbu khud'a, shi kuma yaki dan zamba ne. Wannan magana yana fadanta ne a lokacin da yake cikin halin yaki tsakaninsa da Khawarija a bangare guda, da kuma ɗayan bangaren tsakanin shi da tawagas Muawiya radiyallahu anhu. A lokacin ya faɗi wani hadisi, za mu ji tambayar da aka mai a gaba, da ya faɗi hadisi game da Khawarija, sai suna cewa da gaske ne ka ji daga annabi, shi ne yake ce musu ni in ban ji daga annabi ba zan faɗa muku ne. Wato sai wasu ga kamar yana so ne ya ƙara wa kanshi wata falala wadda ta shafe shi. Da gaske ne ka ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ne yake cewa to in da ban ji ba zan gaya muku, dan wa annabi ƙarya, gara na Hausa ma na faɗo na ragargaje. Yace amma idan yanzu ina magana ne akan abokan yaƙi na, ba ƙarya zan yi ba nan ma, amma zan faɗi abin da zai zama to my advantage, a strategy na yaƙi. Ina fata mun gane. Al-harbu khud'a ya zo a cikin hadisi marfu'i, wannan iya wannan jumla yana cikin sahih Muslim, kuma da shi wannan kisa tana cikin sahih Muslim ita ma. Al-harbu khud'a, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yaki dan zamba ne, wato yaki yana halasta a yi abubuwa waɗanda za su ba da dama a ci nasara, ko da waɗanda inda ana zaune ne zaman lafiya ba za a yi su ba. Kuma yana cikin abin nan qawaid amma da aka ɗauka daga cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yana cikin kuma jawami'ul kalim. Sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu, yace naji ma'aiki na cewa yakhruju fi akhiriz zamani qaumun, wasu mutane za su zo a ƙarshen zamani. Mun ji a baya cewa ƙarshen zamanin shine wato ƙarshen zamanin farkon zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama da zamanin halifofinsa Abubakar da Umar da Uthman da Ali. To wannan ƙarshe-ƙarshen wato daga zamanin Sayyidina Uthman zuwa zamanin Sayyidina Ali da abin da ya biyo baya shine ƙarshen zamaninsu, ba wai ƙarshe-ƙarshe can kusa da lahira ba, can kusa da tashin kiyama ba. Qaumun, za a yi wasu mutane. Kuma wannan bai nufin ba za a iya sake maimaita irinsu a wani ƙarshen ba, domin tun daga sanda ƙarshen ya fara, kowane ƙarshe ya fi haɗari fiye da ƙarshen da ke gabaninsa. Qaumun, wasu mutane, ahdathul asnani, masu ƙananan shekaru da ƙaramin hankali. Sufaha'ul ahlami, su ne masu ƙaramin hankali ɗin, wawaye a cikin hankalinsu. Yaquluna min khairi qawlil bariyya, suna faɗan magana mafi kyau daga cikin abin da za ka ji halittu na faɗa. Kaman faɗinsu la hukuma illa lillah, kaman faɗinsu cewa mu mujahidai ne, mu ahlus sunna ne, mu masu bin gaskiya ne, mu kaza ne. Suna faɗan kalmomi masu kyau, in ka ji maganarsu za ka ga akwai abu mai kyau mai nagarta a ciki. Amma kuma la yujawizu imanuhum hanajirahum, imaninsu baya wuce makogwaransu. Fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace din da kuka gansu ku kashe su. Fa inna liman qatalahum ajran yawmal qiyamati, wanda ya kashe su yana da lada mai yawa ranar alkiyama. In ka kashe su zaka samu lada mai yawa a ranar alkiyama. Shine nauyi yake cewa wannan fi tasrihun bi wujubi qatalil khawarij wa huwa ijma'ul ulama. Nauyi yace akwai ijma'in malamai akan cewa wannan ya nuna wato wajabcin a kashe su. Amma dole a samu tsari, shugaba ne zai dauki ragamar yin haka, ba wai mutanen gari su dinga bin su suna bugewa ba. Imam Nawawi a can gaba sai yake ƙara cewa a cikin sharhin na Sahih Muslim yake cewa ajma'ul ulama ala anna al khawarija wa ashbahahum min ahli al bid'i wal baghi hatta kharaju ala al imami wa khalafu ra'y al jama'ati wa shaqqu al asa wajaba qitaluhum ba'da inzarihim wal itidhari ilayhim. Yace malamai sun yi ijma'i akan cewa lalle khawarija da ire-irensu cikin 'yan bid'a da 'yan ta'adda da 'yan banditiri da makamantansu, in dai suka yi fito na fito da al'umma, suka raba daga da shugabanni, suka tsaga al'umma, suka yi barna, to wajibi ne a kashe su bayan an yi musu tankiya, an ba su iya uzurin da za a ba su idan sun ki, sai ya kafa hujja da faɗin Allah wa qatilul lati fa qatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Haka al-imamu ainihin wato an-Nawawi ya kawo shi ko al-imamu al-qadhi Iyad a cikin ikmalul mu'lim. A daidai nan wajen sai yake cewa wannan hadisin yana nuna muhimmancin at-tu'ada. Yace fihi anna tu'adata wa tasabbuta wa quwwatal basirati ma'a ash-shaykhi wa kamalis sinni li quwwatil aqli wa sihhatit tajaribi وسكون غلبة الدم المثير لكثرة الحركة وترك التوقر. yace a cikin wannan hadisin akwai nuni zuwa ga cewa at-tu'ada, yin abu a natsi, wa tathabbut, da tabbatar da abubuwa kafin a yanke hukunci game da su, wa quwwatul basira, da ƙarfin tunani ma'a sheikh, ya tare da dattijo, wa kamalis sinni, yana tare da cikar shekaru. Yara da wanda ba dattawa ba, ba su da natsuwa cikakkiya, ba su da tasabbuci cikakke, ba su da cikar basira. Yace haka nan wannan na faruwa ne li quwwatil aqli, saboda hankali na ƙara ƙarfi, wa sihhati tajarubi, da kuma ingancin experience. Yau da gobe tana koya wa mutum abubuwa da yawa, wanda ƙarfin iliminsa ko ƙarfin abin nan ɗinsa, ƙarfin ƙwaƙwalwar shi na rike karatu bai koya mishi, ƙarfin jikin shi na samarta bai koya mishi, abinda yau da gobe ta koya mishi, abinda hulɗo'i za su koya mishi, wasu kuni galabatid dami, da kuma cewa in shekarun nan suka zo zafin kai sai yayi ƙasa, gaggawa sai ta yi ƙasa, al-muthir, wanda shi ne da yake tasowa nan da nan mutum ya harzuka saboda ƙuruciya, li kasaratil haraka wa tarki tawakkul, wanda yake faruwa saboda yawan motsawa da san caji da kuma rashin bin abubuwa a sun. In kun tuna a wancan darasin ma mun faɗa wani abu makamancin wannan, cewa wannan yana daga cikin abin da ya zama wajibi mutane su kalla a duk hulɗoɗinsu, tare da cewa ai harkar rayuwa duk mun fahimci wannan automatically. Saboda haka yanzu idan mutum zai je ya nemi aure, ba yadda za ya ce ba zai ta aika da abokan shi waɗannan da suke fito da kirjiyaka kamar ƴan wrestling, ba zai aika da su ba. Dole sai ya tafi har ƙauyensa ya nemo waye ƙanin ubanshi, shi ƙanin ubanshi ma ya ɗauko abokinsa, kowa shekarar shi 55 ko 60 a cikinsu, su za a tura ya ba su kuɗin mota, in ba su da riga mai kyau ya ɗauka ya ba su, kuma su tafi har su dawo yana nan yana da irin tarbiyya ta tasbihi, yana ta tasbihi, ko yayi shiru ai magana ce da Allah ku tsaya miji, da ya ga sun kira a waya zai ma zai ce zan kira, ya sa kati ya kira su, su ne za su iya magana da za a fahimci juna a ce gemu da gemu. Ba zai kira waɗannan matasan ya tura su. Haka idan mutum yana harkar kasuwanci, yana neman suwaye da daddu a wannan harka, ya san sun fi shi saninta, su haskaka mai, su buɗa mishi, su gaya mai ya ake ne, sun ba shi shawara ya bi. Haka duk wanda zai je fara wani noma da da baya yin shi, yana neman suwaye suka iya, suwaye suka san yadda ake. To haka a harkar addini ma ya kamata mu fahimci wannan, musamman mu matasa mu gane wannan. In ka kafa islamiyya yau kawai shikenan sai ka ce wai kai duk abin da kake so shi za ka yi, ba za ka bi yadda ake yi da ba, ba za ka bi manya ba, ba ruwanka da na gaba da kai, hatta malamin da ya karantar da kai haddar shi ma ka yi watsi da shi. To wannan ganganci ne, wannan gaudanci ne, shi yake kai mutane irin hayaniyar da ta faru. Muhammadu Yusufa wancan na Maiduguri da ya kawo Boko Haram abin da ya kai shi ke, ina jin har aka kashe Muhammadu Yusufa a shekarar shi 35 ba, hala ina ji ban san shekarun shi ba, amma daga ganin yanayin shi bai kifa 40 ba. Malaman da suka fi shi shekaru su Malam Abba Aji, malaman da suka dade a harkar da'awa da karantawa su Malam Albani, su Malam Ja'far, su Malam Idris Abdul Aziz, waɗanda suka dade suna yi irin su Malam Isa Alfantami a lokacin nan duk ba abin da ba su gane ba. Waɗannan wanda na sani kin cewa sun gaya ne a'a ba haka ake yi ba, ka bar kaza ka yi kaza ka bi a hankali, tun suna sa shi a daka su gaya mai har suka bar suna mai raddi akan mambarorinsu, har suka yi wa'azozi suka yi laccoci don tsoratar da mutane akan wannan gangancin. Amma duk bai ji wannan ba, magana suwa yake bi, magana ire-iren shi ko wanda ma suka gaza shi su shekau wanda ma babu hankali a kwakwalwarsu, duk garin da ya je matasa masu zafin kai su yake yayima. To ka kiyayi duk addinin da za ka ga ana yi, ka ga zallan matasa ne babu dattawa a cikin shi, kalli shi'a ka gani, kalli shi'a ka gani, duk wanda ka gani a shi'a to wani wanda ya rasa aikin yi ne matashi ko dan boko da bai da tunani mai kyau aka riga aka shigar da shi. Amma duk wanda ya zauna gaban malamai na musulunci na sunna na dattaku to bai iya yin addinin shi a jama'a, bai iya yi ko an shigar da shi ba tare da ya sani ba, da ya gano zai fita. Dan aka ga waɗannan malamai da suka yi ta fita daga al'amarin zazzakiya ɗin nan, Allah ya ceto su domin suna da background a cikin ilimi, kuma sun zauna a gaban malamai sun koya a dattijance. Saboda haka ko da yaushe ana so a harkar addini da harkar da'awa a dinga gabatar da ra'ayin masu shekaru, ra'ayin wanda suka jima a cikin harkar, a dinga mutunta maganganunsu. Ba dole ne abin da za su faɗa a lokacin ya yi mana ba, za su iya faɗa mu ga cewa mu ba haka muke so ba. Kalla abin da ya faru da Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi a Hudaybiya, jiba sahabbai matasa su Aliyu suka ga cewa su ba za su yi wannan kaskancin ba, su Umar suka ga cewa su ba za su yarda da wannan abin ba, amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sayyidina Abubakar su sun fahimta. Annabi shi an mishi wahayi, shi kuma sayyidina Abubakar sallama wasa da kuma cewa ya fi waɗancan shekaru, ya fi su fahimtar da'awar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, shi ma sai ya sallama. su kuma sai dai kawai suka bi saboda imanin su to mu ma mu zama haka ko da ra'ayinmu bai yi ba mu bi saboda imanin sayyidina Umar har ya mutu yana cewa ina mamakin tsaurin idan da nayi a rana yace laqad ajibtu min jur'ati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a wannan labarin aka ce sai da ya enta bayi sun fi 15 duk sanda ya tuna sai sai bawa ya enta yace kafara akan abin da nayi in sake tunawa abin ya taso mai yace cewa ban kyauta ba sai sake zuwa kasuwa ya sai bawa sai sake entawa yace kafara har ila yau to kaga shi ya samu damar da zai yi kafara kuma Allah ya gafarta mishi yana cikin aljanna amma mu a yanzu zamu iya aikata kurakurai irin wannan su shafi da awanmu su shafi alakanmu da malamanmu da sauran abokan harka wanda sakamakon ta farashi ne mai girma ba za mu iya gyarawa ba kowa ya kanshi lissafin irin waɗannan kurakuran da suka faru da mutane da yawa hatta wannan shine abin da ya kawo kuskuren da izala suka samu na rabuwa a lokacin da Malam Bakar kuma shine babban dattijo yace kowa ya hakuri a koma yadda ake wasu suka ce ba za su hakura ba ku duba irin shine kawai su ce to mun hakura to haka koma takace kuke rigima da ita ko wani abokin kasuwanci ga kowaye idan wani babba yace ayi hakuri to ayi hakurin shi yafi maka ce miki ki hakuri da mijinki din nan ki hakuri duk mutumin kirki in je kai mishi kara bai ce miki kake hakura ba sawun malami ne ustazi ne baban mijin ne abokin sa ne wani dattijo ne a unguwa malamin ku ne a islamiya dole dai cewa za a yi wance ki hakuri to tun kafin ki karan ki hakurin mana in kuma haƙiƙa kasa hakurin ki kai ƙara ma ka ce ki hakurin to ki mana idan baki hakura ba to zaki zo ki nadama shine mafi yawan mata suke kaza nake ganin wani labari da ban dariya wata mata ta kai mijinta ƙara ta dauki lauya wata mata lauya ta je ta ga mata shari'a aka kashe auren lauya kuma ta zagaya ta auren mijin ha gani idan ba ta ga bai mata ba ta biya kuɗi an kashe auren a kotu lauya kuma ta ga cewa to ita kuma ya mata wataƙila ana cikin tattaunawar shari'a ita kuma ta danta ta observing din ka san mutanen ku mala lauyoyi da observation da sun nake ganin shi a Facebook nayi dariya tace to kaga ta kyauta wannan lauya ta kyauta ke kuma gobe kya ƙara kuma wannan kurakuran kullum mata suna yin shi ba sa daukan darasi daga ta kusa da su ko mace a ce mijinta zai yi aure ta tada ƙayar baya ta kibari har ta bar ma mijin wannan matar da za su yi sharing sai kuma ta koma bazawara kuma ta auri wani wanda kuma yake da mata kaga ta mai da kanta ƙasa sannan san da ta aure shi idan ita ma wannan tace ban yarda ba sai a ce bata kyauta ba kuma shi ta yi miji na ne ma zan aure shi tunda yana so na ita wacce da kika kayyada ta aure shi ita ba mijinta bane har mata suna ganin miji kamar wani kayan su ne kawai kamar wani kayan su da suka mallaka dole ta shigo daga baya ba kayan ta bane Allah ya shiri mu da su almuhimu dai shine ana buƙatar natsuwa a cikin abubuwa a cikin hadisi manzo Allah sai yana cewa duk wato an sanya natsuwa ta zama albarka a cikin abu ba za a taba cire natsuwa a cikin wani abu ba ci ran cire albarkar shi ma dakhala rifqu fi shay'in illa zanahu wa man tuzi'a min shay'in illa shanahu ba a taba sanya bi a hankali a cikin wani abu ba sai ya kawata shi ba kuma a taba cire shi daga ciki ba sai ya lalata shi to mu dinga kokari muna tausasa zakatunmu muna bin abubuwa a hankali dan mu cimma nasara akan rayuwa da addinin mu Allah ka samu dace wannan hadisi ya cikin sahih muslim kamar yadda muka ambata haka na al-imamu Ahmad ibn Hanbal ma yaro tushi haka nan akwai ma riwaya ta Bukhari da Muslim ta wata hanya daban zuwa ga shi a Sulaimanul A'mash Sulaiman ibn Mihran al-A'mash malam ya saki cewa wa hadathana Wahb ibn Baqiyya qala hadathana Umar ibn Yunus qala hadathana Ikrimah ibn Ammar an Asim ibn Shumaykh Asim ibn Shumaykh mukiyayi yana da rauni dan kadan Asim ibn Shumaykh al-Ghailani qala yace kuntu ahbabtu Najdata al-Haruri yace na kasance ina son Najda al-Haruri wannan wani babban oga ne a cikin yan kalakatancan Najdata al-Haruri wa ahabbani kuma shi ma yana so na hatta kana yaqulu al-minbar har yana cewa ya bunayya Ghailan ya kai Ghailanu dana ya bani Ghailan ya ku kabilar Banu Ghailan a ajaztumuni an takunu مثل عاصم بن شميخ واتو كنكاس زماكو من بيايا إرن يندا عاصم ابن شميخ وانن دبا أسان كوواي باع إلمانشي إكي من بيايا دن قال يتي انجيشي عاصم ثم خرجت إلى المدينة فحدثني أبو سعيد في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا دا yana ganin dan zafin kai sai dauka malami ne sai fara mishi biyayya yana bin irin tafarke shi ya fara sa shi a harkar zafin kai shine abin da ya faru ya fara sa shi a harkar zafin kai ya fara zagin shugabanni ya fara zage zage irin da yadda ake gani dai a koda yosha abubuwa suna faruwa to da Allah ya tashi mishi gamdakatar sai ya samu damar zuwa kasar Madina sai ya gamu da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har su 10 yace fi asharati min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mimman artadi fi baiti hadha na haddasu a gidan nan nawa wadanda ina san su cewa suka gaya mana anna aliyan qala cewa aliyu yace iltamisu liyal alamata allati qala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ku nemo muni wannan alama da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fada cewa za a gani idan an yaki khawarija akwai wani mutum a cikin su za a ganshi da alama kaza wanda muka ambata za a ƙara ambatanta shine alamar wani dan tozo ko wani kaho haka akan kafadar sa daidai gadan bayan sa wanda yake kama da sabon nono fitowa a kirjin budurwa bai yan gasu suka a jikin sa faini lam akzib wa lam ukazzab yace wallahi ba ƙarya nayi ba kuma ba zan bari a ƙaryata ni ba faji'a bizif fudiya sai aka zo da wannan gawa ta wannan mutumin mai dan nonon nan fahumila ala farasin aka dauko shi akan doki akan godiya fahamidallaha wa athna alayhi hina ra'a alamata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali ya gode wa Allah ya yaba wa Allah ya fadi sujuda da yaga wannan alama ta tabbata wannan hadisi isnadin shi da rauni saboda wannan asim ibn shumaykh dinnan majhuli ne ba a san shi ba kamar yadda ibn hibban ya ambata da shi da al-ijli sun kawo shi a cikin as-sikat ahmad ibn hanbal ya rawaito shi da Abdullahi dan gida Ahmad dan Hanbali a cikin kitabus sunna wallahu alam wa da sana yaqub ibn humayd ibn kasib mun ji hadisin shi da yawa a baya qala hadathana yahya ibn abdul malik ibn abi ghaniya ya ibn abdul malik ibn abi ghaniyat al khuzai kina ya rasul shekara ta 188 yana da hadisi a cikin kutubus sita gaba dayan su in banda abu daud amma bukhari ya kawo shi ne maqrunan bi ghairi shi kuma yace ana abdul malik ibn abi sulaiman shi kuma yace daga Salama ibn Kuhail Salama ibn Kuhail Abu Yahya al-Hadrami ɗaya daga cikin manyan malaman kasar Kufa ne daga cikin rijalul jama'a ya rasu 121 ya ga sahabi Zaid dan Arqam yace an Zaid ibn Wahab daga Zaid ibn Wahab al-Juhani shi ma wannan Muhadrami ne ya iso Madina da ƴan kwanaki bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun kamar kace kabari yana sabo sabon kabari da aka rufe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu shiga ta 96 yana daga cikin rijalul jama'a shi ma to shine yake cewa lamma kharajatil khawarij bin nahrawan lokacin da khawarija suka yi wannan tawayen suka yi fito na fito a garin nahrawan qama ali radhiyallahu anhu fi ashabihi faqala sayyidina ali ya mike cikin sahabbansa cikin mutanansa sai yake magana yana cewa إن هؤلاء القوم قد خلفوا في كذا والمال abin da ya faru shine bayan da aka je aka yi kokarin yin sulhu bayan siffin at-tahkim din nan tahkimi bai yu ba su Muawiya suka samu galaba akan mafi yawan kasashe suka koma Sham suka ci gaba da gwamnatin su sai na Ali ya dawo Kufa cikin damuwa na abin da ya faru sai mutane suka ce kawai abin da ya kamata a hada runduna a kai farmaki Sham din nan kawai abin da kawai sai zama ittifakin mabiya kawai a tafin Sham a kai musu farmaki sai na Ali sai zama shi wannan ra'ayin bai kwanta mai a zuciyarsa ba so da a daidai wannan lokacin ga waɗannan khawarija sun ware tsakaninsu da Kufa 'yan kilometers ne 20 da wani abu ko kadan yace to ta ya kuke ganin za mu tafi mu bar gari mu bar waɗannan mutanen su ne za su zama a bayanmu shine khullifu wa al-satil ladina khullifu mu bassa a baya da dukiyanmu da iyalanmu mu tafi mu basu ba mai yadda imanin su da gaskiyar su ba za su iya aukawa garin za su iya kashe iyalanmu za su iya kwashe dukiyanmu bana ganin ayi haka wa inni mukhrijun nasa, kuna so in fitar da mutane, mukhrijun nasa wa hum adnal aduwi ilaikum. Alalin su waɗannan khawarija su ne mafi kusa da ku cikin abokan gaba, abokan fada. Fa kaifa tasiruna ila aduwikum, ya kuke ganin za ku bar waɗanda kuke kusa da su kuma abokan yakin ku ne, ku kama hanya ku tafi ƙasar Sham, tafiyar kilomita ɗaruruwa. Sai na ce ni ba na ganin haka. Wa ana akhafu an yakhrifakum haula'i bi aqabikum, ina jin tsoron da zaran kun ba da baya waɗannan samayi garin nan su kwace Kufa da sauran garuruwan da ke kusa da ita. Fa inni samaitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, yace saboda naji manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallama, yakhruju kharijatun min ummati, wasu tsiraru za su tawaye cikin al'ummata, laysa salawatuhum ila salawatikum bi shay'in, sun fi ku yawan sallah, in kuna takama sallah ne sallar ku a bakin tasu ba a bakin kuma take ba, wala siyamukum ila siyamihim bi shay'in, azuminku ba a bakin komai yake ba, an hada da azumin su, wala qira'atukum qira'atukum ila qira'atin bi shay'in, karatunku na alqur'ani ba a bakin komai yake ba, an gwadanta da nasu, yaqra'una alqur'ana yarawna annahu lahum, suna karanta alqur'ani suna ganin kamar hujja ce gare su, wa huwa alaihim, hujja ce akan su, kas dukan ayi suna kafa hujja da su kuma ba haka bane, la yujawizu taraqihim, baya wuce makogororin su, yamruquna min alislami, suna ficewa daga musulunci, kama yamruqu sahamu min arramiya, kama yadda kibiya take ficewa daga kwari, wa ayatu zalika, alamar da za a tabbatar su ne waɗanda ake magana a kansu da wannan hadisi, anna fihim rajulan, ko wani mutum cikin su, lahu adadun laysa laha zira'un, yana da wata gaba a jikinsa wanda gabar babu kashi a jikinta, alaiha mithlu hamalat sadi, a jikin wannan gaba akwai wani abu kamar tashin nono, alaiha sha'aratun bidun, da wasu fararen gasu a jiki, law ya'lamu al-jaysh alladhi yasiruna ilayhim, sojojin da zasu je su yaki waɗannan batattu su kashe su, da zasu san ma qadallahu lahum, abinda Allah ya tanadan musu na ni'ima da gafara da daukaka a lahira, ala lisani nabiyihim, a bisa harshen annabi su alayhi salatu wasalam, ma nakalu anil amal, da basu koma aiki ba, wato da bayan wannan yakin kawai za su daina aiki ne, kawai za su daina yin wani aiki, sai mun riga mun tanadi lahirar mu, kawai bari mu jira mutuwa, saboda ladan da Allah ya tanadan mu sojojin da suka yi wannan aiki. Wannan yana cikin falalar sayyidina Ali da rundunarsa da suka yaƙe su. Fasiru ala ismillahi, yake to dan haka mu tafi da sunan Allah izuwa ga waɗannan. Wa wallahi inni la arju an takunu haula alqaum, ina fata ku ne masu wannan aljaishul ladhi yasiru ilaihim, din to wannan abin da sayyidina Ali ya faɗa shine wasu suke ganin anya kuwa shi dai ya fi ra'ayin a yaƙe su, da haka bai ra'ayin a tafi a yaƙi su Muawiya, har shine yake kokarin ya kawo wata magana, wani hadisi ya nuna cewa wannan yana goyon bayan ra'ayinsa. Sayyidina Ali ya fuskanci jaraba sosai, jama'a jaraba sosai da mutanen da yake tare da su, dan su ma khawarijin ai mutanen shi suka ware suka kafarta shi, ya fuskanci jaraba sosai a rayuwar shi, Allah ya kara masa yadda. Qala Abu Sulaiman Zaid ibn Wahab, yace fasuyirna, a wata riwaya wata nuska ya zo da fayusirna, sai aka saukaka mana, wato aka tanadan mana wuraren da za a aje sojoji strategic, wannan kuma fasuyirna, sai aka tafi da mu manzilan, aka yi mana masauki bayan masauki, wato irin yadda sojoji suke aje personal din su, ko in za a yi farmaki, kowa aje su a strategic positions, wani zai tsaya ne duka haka su shiru suna jira, ba wasu sun buya a bayan wata bishiya, wani ya sassaka wani ciyawa ma ba za a gane shi ba, sun tanadi alkamin kenan, sun musu kofar rago, shine manzilan. Qala hatta akhadna ala qantarati darain, har muka tsallaka gadar gidajen su ko garuruwan su guda biyu, falam maltaqaina qama fihim amiruhum, da muka zo muka yi gaba da su za a fara wato yaki kenan, sai wani shugaban su mai suna Abdullahi ibn Wahab Arrabis, wannan ma wani majhuli ne, kaji wancan shi ma majhuli ne, ba a san su da ilimi ba a san su da nagarta ta addini ba, sai dai zafin kai, da kanka koma littafin Al-Fisal fil Milali wal Ahwa'i wan Nihal, na Ibnu Hazm al-Zahiri rahmatullahi alayhi da yazo kan wannan mutumin sai yake cewa hadha arabiyun bawwalu aqibai wani ba kauye ne wanda yake fitsari yana jika jikin shi wani wanda ba a san ko shi waye ba la sabiqata lahu wala suhbata wala fiqha wala ilma shi ba sahabi bane ba a san shi da wani kyakkyawan tarihi ba ba a san shi da ilimi ba ba a san shi da fiqhu ba yace wala yushhadu lahu bi khairin qattu ba a taba yi masa shaida alheri ba ibn hajar da yazo shi kuma a cikin lisanul mizan yake cewa kana ajaban fi kasratil ibadati yana da ban mamaki wajen yawan ibada yace hatta saqubat adla'u har gabobin shi wajen sujuda gwiwa da kafa da hannu da goshi suka yi kamar irin jikin gwiwar saniya da raƙuma din saboda yawan sujuda irin kamar wata kanta ta faru a wajen dama annabi ya ce in kun ga sallar su za ku rinta ku to wannan shine komandar sa a ranar a wurin a kashe shi fa qala ya tashi ya jawabi shi wannan komanda na yan bid'a yace uzakkirukumullaha illa lama alqaitum silahakum yace ina gama ku da Allah ina tuna muku Allah kar ku sake ku yadda makamanku ku ruga ku dage wanta za'atu musyufa min jufuniha yace ku zare takubban ku daga cikin kubansu thumma hamaltum hamalatan wahida ina so ku yi kukan kura ku yi ma waɗannan mutanen kwaf daya wai su kashe sahabbai da tabi'an nan kwaf daya qala yace fashajarahumun nasu birimahihim sojojinmu na bangaren sayyidina ali wanda aka babboye dinnan aka ce manzilan sai suka dosa yi musu kibau suka fara harbin su ta ko ta ko ina da kibiyoyin su fa qutilu aka kashe su ga baki daya wanda suka tsira suka kere waya ba su ce mutum goma ba sune suka tsira suka yi suka sake yin wata kungiya ta su qataribul fujaa yan qatariyawa haka suka dinga rarrabuwa aka kashe su dubbai ne a wajen aka kashe yace fa qutilu wa ba'dhum qaribun min ba'd suka faffadi kusa da juna ma usiba minan nasi illa rajulun wahid a cikin mutanen sayyidina ali ko mutun daya ko biyu ne aka dan ji musu wasu raunuka wa qad kanat fihim jirahun amma akwai masu raunuka a cikin su fa qala ali yace iltamisu hadha rajul bayan an gama yaki an kakkashe su ali yake cewa ku je ku duba mana wannan mutumin mai alaman nan dan mu tabbata su ne wanda muka kashe din faltamasu aka je aka yi ta neman shi falam yajiduhu ba a ganshi ba aka duba gawawakin nan aka dauki awoyi ana bincike a cikin gawan nan a cikin ka kuma a cikin tarihi Tabari sai da aka yi kusan la'asar ana bincike ba a gani ba hankalin Ali ya tashi aka zo aka same shi a makar din shi a sansanin shi kamar a ce hemarsa ta komanda aka ce ranka ya dade ya amiral mu'minin wallahi ba mu ga abin da kan yi ba tunda ana ta juya gawawakin ana taba kafadar su ana dagari gurin su ba a gani ba fa qama aliyun Ali ya mike da kanshi wa inna la nara ala wajhihi ka'abatan muna ganin damuwa wato yana tsoron kai ya zama fa waɗannan da aka karkashe ba su ne waɗanda annabi ya bishara za a kashe ba hatta ata ala katibatin minan nasi yaje ya ga wani tarin rundunar gawawaki qadra kiba ba'dhum ala ba'd gawa wata kan wata kamar an zubar da yashi irin da tifa take zubar da shi fa amara bihi yace kun duba nan suka ce mun duba sama yace to a sake dubawa fa furriju akai ta bude gawawakin nan a dadagawa ana dagawa a gana kasan yaminan wa shimala fa wajaduhu mimma yalil arda minhum ashe shine a can kasa daga shi sai kasa ana ganin shi fa qala Allahu akbar sai na li kabbara ya fadi ya sujuda wa Allah ya gode masa yace sadaqallahu wa rasulu Allah da manzansa sun yi gaskiya fa qama ilayhi abidatu as-salmani wani aka ce kanta shi abida ba kamar yadda watakila in ka ganshi zaka dauka ko ubaida bane a abida ne haka malaman ilimi na ainihin wato dabti suka dabbar sunan shi shi ma wannan muhadarami cikin malaman kasar kufa sunan shi abida ibn aufin al-muradi ya rasu shekara ta 92 bayan hijira ya rasu a shekarar fatu makka a kasar yaman a hannun sayyidina abun nan mu'adh dan jabal radiyallahu anhu amma bai samu ya zo madina ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abida yana cikin manyan mutanen kirki Allah ya kara masa yadda shine yake cewa sai abida sai ya miƙe faqala Allahu alladhi la ilaha illa huwa, ina gama ka da Allah ubangijin da babu sarki sai shi. La anta sami'ta hadha alhaditha tsakaninka da Allah kai Aliyu, kai ne ka ji wannan hadisin min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, daga manzon Allah. Fa qala i wallahi la wallahi alladhi la ilaha illa huwa la ana sami'tu hadha alhaditha min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. Sayyidina Ali ya ce, na rantse maka da Allah wanda babu sarki sai shi, ni na ji wannan hadisin baka da kunne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yaqulu thalathan, so uku abida na yi ma sayyidina Ali wannan tambaya, shi kuma kullu zalika ya halif, a kowane karo sai ya ce, na rantse maka da Allah ni na ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan hadisi ne sahihi, wannan riwaya ce sahihiya, tana cikin zawaidul musnadi na al-Imam Ahmad ibn Hanbal, wanda ɗansa Abdullahi ya ƙara. Isnadi ne wanda yake ainihin kyakkyawa. Rijaluhu rijalul imami Muslim, wallahu alam. Hadisin a fili yake, yana ba mu labarin kissar wannan yaƙi da ya faru tsakanin sayyidina Ali da ɓangaren sa na musulmai muminai, da ɓangaren waɗannan ɓatattu ‘yan bid'a khawarija, waɗanda wanda ce ake cema waqatun naharawan, wanda ke son ƙarin bayani a kanta, kana iya koma ku da wannan ɗan ƙaramin littafin nan, me sunan shi ma? Hikmatun minat tarikh. Hikmatun minat tarikh, in ka koma za ka ga bayanai sosai a ciki, ko kuma manyan littattafai irin littafin Ibn Kathir al-Bidayatu wan Nihaya, littafin al-Imam al-Zahabi tarikhul Islam, ko kuma uwa uba shine tarikhut Tabari. Duk da yake shi akwai riwayoyi da yawa a cikin da ba su inganta ba, shi yasa in mutum bai da ilimin tacewa to ba daidai bane ya koma izuwa ga wannan, wallahu alam. Malam ya sake cewa, haddathana Ahmad ibn al-Furat ar-Razi, al-Imam Ahmad ibn al-Furat ar-Razi muhaddisu Asfahan, ku rike sunan shi jama'a. Wannan malamin zai zo maimaita mana wannan isnadin da wani abu mai kama da tadlisi, abin da ake cewa tadlisu shuyukh, shine ka faɗi sunan malamanka da sunaye daban-daban, ko wasanila yadhkuruhu lakin yasif awsafahu bima bihi la ya'rif. Haka ne baitin, bai kuniya fa ita ne mata gagarin mutum, lalle shekaru sun fara tafiya. Wama atamudan lasan nau'ani, menene ma ibdalu rawin ma bi rawin qismu, a ba shi bane. Fal awwal al isqat li shaykh wa an yadhkurahu, subhanallahi. Kaji sai ne ke tuna mu wannan tun kafin a auri uwan shi na haddace. Kai tuna mu ji, faɗa mu ji baitin. Fal awwal al isqat li shaykh wa an yanqula amman fawqahu bi anwa'an والثاني لا يسقطه لكن يصف اوصافه بما به لا يعرف. Haka ne, jazak Allahu khairan, baraka Allahu fi. Tadlisi yace iri biyu ne, ko akwai tadlisul isnad, shine an yankula amman fawqahu bi an wa an, ya irwato daga wanda ke saman shi da an da an, wato babu haddasana, ko yayi wata yadda bara abinda bai ji ba kai tsaye, ya ji daga dan ajinsu. والثاني لا يسقطه, ba zai cire wani da ke tsakankaninsu da shekin ba, lakin yasif awsafahu, zai ambace shi da siffofin da bima bihi la ya'rif, abinda in an ji ba za a gane shi. Malami ne guda ɗaya, wata sai ya ce wani ɗan wane, wata ne ce baban wane, wata ne ce ɗan gari kaza da sauransu. Akwai wani malami da yake yawan yin wannan, shi ne Al-Khatib al-Baghdadi, da shi da Abu Nu'aym al-Asfahani, dukansu malamai ne sanannu, amma an samu suna yin haka, su suna ganin kamar wani ibda'i ne, wani burgewa ne, ba wai suna yi ne da nufin yaudara ba. Shi ma wannan malamin zai yi mana wannan abin a gaba kaɗan, za mu ambata insha Allah. Zai ambaci Malam Ahmad ibn al-Furat ar-Razi. Asalin Malam Ahmad ibn al-Furat ba mutumin rayu ba ne, asalin shi wato zuwa can yayi mutumin ba mutumin Asfahan ba ne, mutumin rayu ne, ya je Asfahan ya zauna. Ya rasu shekara ta 258 bayan hijira. A cikin kutubu sita, al-Imam Abu Dawud shi ne yake riwaya daga gare shi kaɗai. Zahabi yana cewa, talabal ilma fi sigari wa udda min al-huffazi wa huwa amrat, ya nemi karatu kuma ya samu tun yana ɗan ƙanƙani, fa aka lissafa shi cikin manyan malaman hadisi tun bai gemu ba. Sanda ya tafi Asfahan, ya isa garin, ana ta murna, malam ya zo, malam ya zo, ya bar littafan shi a cikin wani karabka, sai tawagar ta samu jinkiri, bata zo ba, ya daɗe yana jira ana ta jira ya bada hadisi kaya ba su zo ba daga bace to shikenan tunda littafin su zo ba ku zo ayi hadisin haka nan shine sai yi musu imla'in riwaya 200,000 da ka riwaya 200,000 yi imla'in ta da ka littafin suka zo kuma aka duba aka ga da haka suke in banda wasu ƴan bambanci na dan lafazi haka nan da can da ba a rasawa so ba irin malamin da ka taba gani bane kaga je kai baka san shi baka dauka wani gama gari ne malami ne na yankan shakku to shine yake cewa hadathana Abdurrazzaq ibn Hammam kenan Ar-Razi ko Abdurrazzaq wannan namu mai musannaf ya rasu 211 yace akhbarana Abdul Malik ibn Abi Sulaiman qala hadathana Salama ibn Kuhailin hadathani Zaid ibn Wahab al-Juhani din can annahu kana fil jayshin ladhi kharaju ma'a Aliyin alladhina saru ila al-Khawarij ya kasance shi Zaid ibn Khalid al-Juhani yana cikin sojojin nan da suka fita tare da Sayyidina Ali daga Kufa suka tafi zuwa ga Khawarija a ainihin Haraura fa qala Ali yake cewa samitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji maiki na fadan innahu sayakhruju min ummati qaumun yaqra'una al-Qur'ana wasu mutane za su fito cikin al'ummata suna masu karanta al-Qur'ani laysa qira'atukum ila qira'atihim bi shay'in karatunku ba a bakin komai yake ba an kwatanta da nasu wala salawatukum ila salawatihim bi shay'in sallarku ba ta kai ta kawo ba idan an kwatanta da su wala siyamukum ila siyamihim bi shay'in azuminku ba na azo a gani bane in an kalli nasu yaqra'una al-qur'ana suna karanta al-qur'ani yarawna annahu lahum wa huwa alayhim suna ganin kamar hujja ce gare su ashe hujja ce akan su la yujawidu taraqihim baya wuce ainihin wato makogoran su yamruquna min al-islam suna ficewa daga musulunci muruqa sami min ar-ramiya irin fitar kibiya daga kubanta daga bakatta law ya'lamul jayshul ladina yusibunahu da sojojin da zasu yake su su ci nasara akan su sun san malahum ala lisani nabiyyin sallallahu alaihi wasallama abinda Allah ya tanadar musu na ainihin wato lada a harshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lattakalu alal amal da sun yi ruko da iya wannan aikin sun daina wani aiki wa ayatu dhalika anna fihim rajulan lahu adadun laysa lahu dhira'un ala adadi ayat da za a gane shine akwai wani mutum a cikin su wanda yake da wata gaba wadda ba ta da kashi a cikin ta akan gabar kafadarsa mithlu hamalatil mar'a kaman nonon mace ala ra'sihi sha'aratun a jikin wannan gaba ta shi akwai wasu ƴan gasussuka bidun farari fatadhabuna ila muawiya wa ali sham yace ku kuna so a tafi zuwa ga muawiya وتتركون هؤلاء أكالي ودنن يخلفونكم في أموالكم وذراريكم كبر مسو وتدوك يوكو دا إيالنكو آئنكو دا ماتنكو كبس شيكي ننجا رأباسا والله إني لأرجو أن يكون أن يكونوا هؤلاء لكم إنا فاتن نارنس إذا الله إنا فاتن إذا مسوني ديت إنن دا النبي يتشي أكشيسو فإنهم قد سفقوا الدم الحرام لمن سنزبد الجني واتو me wanda yake katangagge kaman jinin wancan sahabin Abdullahi ibn Wane ne wanda suka kashe shi suka kashe baiwarsa suka fasa cikinta da da a ciki sadakarsa suka fito dan suka kashe Abdullahi ibn Wane ne ma ibn Atik ko wanin sa fa innahum kasafakul damal harama wa agharu ala sarhin nas sannan sun kai farmaki cikin mutuncin mutane cikin gidaje da dakuna da hemomi suka kai farmaki wa mutane fasiru bismillahi sai na da yace ku zo mu tafi da sunan Allah qala salama ibn kuhailin fa nazalani zaidun manzilan aka dinga aje mu zaid yana cikin komandoji da suka aje mu wuri hatta mararna ala qantaratin har muka tsallaka wata gada falaqina al khawarija muka gamu da su falaqiyahum abdullahi ibn wahab abdullahi dan wahab yana gaban su yazo ya gamu da mu wa qala yace ulqurri maha wa sallu as-suyufa yace ku ainihin alqurrimaha ku jefa masunku ku kai farmaki wa sallus yufa ku zara takubbanku fa inni akhsha an yunashidukum kama nashadakum yawm harura kama nashidukum yawm harura yace ina tsoron kada su lallashe ku su ce kan ku bari ayyaki kamar yadda wani ya lallashe ku kama fa'ala nashidukum kamar yanda wani ya lallashe ku yawm harura a wannan ayakin da aka yi kafin wannan faraja'u sai suka dawo wa sallu suyufa suka ainihin zare ta kubba wa shajarahumun nasu bi rimahihim mutane kuma suka auka musu dawa Allah ya gama mu ba da kuba suka harbe su da kibiyoyi hatta qutila ba'dhum ala ba'd ha aka kashe sashin su wasu bisa wasu qala yace wa lam yusib yawma idhin minan nasi ila rajulani ba aka kashe kowa ba cikin mutanen sayyidina ali sai mutum biyu qala yace fa qala aliyun ali yace utlubul mukhdaja ku nemo mini me wannan guntacciyar gabar fa talabuhu fa lam yajidu aka duba ba a gani ba فقام علي بنفسه حتى اتى قوما قتل بعضهم على بعض يتاشي هي جه كان wannan tarin gawawakin wasu bisa wasu faqala yace akhrijuhu awaware su fawajaduhu mimma yalil ard aka same shi a can kasa fakabbara sayyidina ali ya kabbara wa qala sadaqa allah wa rasuluhu yace allah da manzansa sun yi gaskiya faqama ilayhi abida faqala ya amira almu'minin allah allah na gama ka da allah la samita hadha alhadith min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kai kaji wannan hadisin daga manzon Allah fa kale i yace e wallazi la ilaha illa huwa babu lafi idan an kansa da kai abu kaji mamakin sa ka nemi karin bayani haka abun yake a wuri kaza haka ma'anar shi yake qala fastahlafahu thalasan ya nemi rantsuwa gun sayyidina Ali haka fa uku kullu zalika yahlifu lahu akon lokaci yana rantsi masa wannan riwaya kamar da kuke gani ga isnadin ta akwai Abdurraq as-Sanani to kuma ya fitar da ita a cikin musannaf din sa kuma haka ta hanyar sa al-Imam Muslim ya rawaito shi shi ma a cikin sahihin sa da al-Imam Abu Dawud a cikin musnad a cikin sunan din sa da al-Bazzar cikin musnad al-Bazzar haka nan al-Imam Abu Abdurrahman an-Nasa'i a cikin Khasa'isu Ali radiyallahu anhu haka nan al-Imam Abdullah dan al-Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin as-Sunna haka al-Imam al-Baihaqi a cikin sunan din sa da ma dai sauran wasu abin nan wasu malamai waɗanda ba waɗannan ba sai malam ya sake cewa haddathana Abu Mas'udin to kaji tadlisin da yake in ga wannan Abu Mas'udin din shine dai Ahmad ibn al-Furat al-Kunya sace Abu Mas'udin Ahmad ibn al-Furat ibn al-Furat ar-Razi nazilu Asfahan shine dai ake cewa Abu Mas'udin amma ba a cika kiran shi da haka ba saboda kan kaga isnadin a haka yanzu sai ka dauka Abu Mas'udin din wani mutum ne can daban ya sake cewa haddathana Abu Dawuda to wannan shi kuma a tsayalisi ne Abu Dawuda tsayalisi Suleiman ibn Dawud ina fata mun gane haddathana Sharik ibn Abdullah al-Qadi wannan isnadin yana da rauni kenan saboda Sharik ibn Abdullah al-Qadi an-Nakhai saduqu ne yukhdu kathiran wa qad taghayyara bi akhra lokacin da zai ma al-Qadi saboda kan wannan shi ma sai ka fara tunanin yana cikin littafin Musnad na Abu Dawud at-Tayalisi kenan shi kuma yace haddasa an Uthman ibn al-Mughira al-Thaqafi an Zaid ibn Wahab shine dai wancan Zaid ibn Wahab al-Juhani qala yace qama ra'sul khawarij ila Ali barka ji wani rashin kunya jama'a da rashin arziki irin na waɗannan irin mutane marasa kirki din wannan shugaban khawarija ya miƙe a gaban sayyidina Ali yuqal lahu al-Ja'd ibn Ba'ja shi ma wani majhuli ne ba san shi a gidan ilimi ba fa qala ittaqillaha fa innaka mayyitun ranka ya dade a ji tsoron Allah akwai mutuwa fa za a mutu za a gamu da Allah wai zai wa Ali wa'azi sayyidina Ali da suka gamu da manzon Allah suka kwana daki daya da shi suka ci abinci tare suka hada dangantakar jini da sarkutaka suka yi jihadi duka jihadin da Annabi da shi aka yi banda inda aka bar shi abin nan jiran gida a Tabuka ko kuma Annabi ya shaida mai shaidoji masu yawa babu wani sahabi kwaya daya da ya kai sayyidina Ali yawan hadisan falala babu shi inda hadisai ne da suka zo da yawa wajen bayyana falalar shi babu kamar sa wannan abu ne tabbatacce falalar shi ba abin da za a daya ana magana akan ta bane tafi karfin a daya ana magana akan sannan ya zo ya zama halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wannan falalar kai da ba a san daga inda ka zo ba kai ka miƙe ka ce mashi a ji tsoron Allah ai a dai dinga yin adalci ba haka mutane suke yi ba ko wani ya zo jama'a rana a tsaka ya ce wai mutanen da suka dade suna harkar addini aka haife su a ciki suka taso a ciki suka rayu a ciki wai shi zai gaya musu shine irin abin da wannan dan kalakatan yayi ittaqillaha fa innaka ta'rifu sabilal musinina min sabilil musiina ka san bambancin hanyar mutanen kirki da na banza shi wai a gunshi wal musinu indahu umar ai ba haka umar yake yi ba wal musi'u indahu Uthman, agun shi wa Uthman ne ba mutumin kirki ba, subhanallah. Ittaqillaha fa innaka mayitun, ya ƙara maimaitawa, aji tsoron Allah dai, yawa akwai mutuwa, in yau kai ne gobe ba kai bane, aka kalimatu haqqin urida bihal batil. Qala la walakin ni maqtulun min darbatin ala alhamma, yace a ai ni ba mutuwa zan yi ga magari ba. Inji Ali yace karka madam, wato cikin falalashi shi da ya sani ma Annabi ya taba sirranta mai cewa ni ba mutuwa ma zan yi ga magarin shi ba mutuwa zai ga magarin mutuwa bai cewa inna ma walakin ni maqtulun, kashe ni ma za a yi, min darbatin ala alhamma, da wani da wata sara akan dokin wuyana, hamatu nafsi yukhdibu hadhihi, ana ruwaitowa da yukhdibu ko yakhdabu hadhihi, jinin da zai zuba zai yi mannan dinnan nawa lalle da jini kan wuyana, ya dafo yin shi, in aka sara jinin zai fito inda ka sa yanka rago nan da ba sai wuri ya ja ba, ko kuma yukhdibu hadhihi, jinin zai yi fallatsi hayye manan sai ya taba gemun shi, hayye ya rinan nan gemuna da abin nan da jan jini, ya anili hiyatahu ahadun ma'ahudun, yace alƙawari ne da aka yi mini, wa qada'un maqdiyun, kaddara ce da Allah ya zartar, wa qad khaba man iftara, wanda yawa Allah ƙarya kuma ya tabe, wa atabuhu fi libasi, za a kura wannan dan kalakatu a wannan zancen, to sai bai bai hakura ba, kasan suka rasa abin da za su faɗa, sai kuma su duba abin da ba abin suka bane, sai su suke ka da shi. Fa qala, sai dan kalakatan ne yace libasu ha liba wa atabuhu fi libasi, sai suka ce to wannan irin kayan da kake sakawa kuma fa kayan da Allah, wannan kayan na tsoron Allah ne, wato irin kayan da ke jikin shi bai musu ba, dan aka ce ai abin da ake ma ba tsoron Allah bane, ai wato din da kai da jahili wanda ya sa kanshi a harkar addini wala sai ya baka haushi, sai ka ji damuwa in yi magana, saboda abin da ba shine abin tattaunawa ilmance ba, shi agun shi abin rigima ne, shi abin fitina ne, shi agun shi abin da za a fitar da kai daga sunna ne, ko a ce ba dan Allah kake yi ba, ko ƙarya ma kake yi, ko a ce an biya ka kuɗi, yanzu za ka zance ai wani sai ya sha kai abin da yake faɗa kuɗi aka bashi, da haka ake malamai wannan sharrin, akan siyasa ne, akan addini ne, akan fatawa ne, akan wata nazila ce, yanzu za a ce kuɗi aka basu, ko a ce ma ba su san abin da suke ba, ko a ce ai ƴan gwamnati ne su, me ake ce musu malaman gwamnati, sharri iri-iri da ake yi malamai, to kaji ba aka fara ba, ya ce to sai suna da ya ce mishi, faƙala libasu haza abba'ada min al-kibar wa ajdara min an yaqtadi bi al-muslim, sai na dace to ni wannan sitarar da nasa tafi nesanta ni daga girman kai, kuma tafi ba musulmi dama ya koyi da ni jagora ne abun koyi, dan haka ba sai na sa irin sitarar da ku kuke gani ya dace in saka ba, zan saka abin da naga ya dace ne da zai nesanta ni daga girman kai, kuma ya ba masu koyi da ni dama su koyi da ni cikin kwanciyar hankali, sai na alime musu da wannan martani, to zamu lura anan bai biye musu irin yadda suke mai hauka ba, to abinda yake so da malami kenan da mai da'awa, karka biye ma wawaye a cikin wutarsu, karka ce duk abinda wawaye suka faɗa shi ka ba su amsa, kamar da sayyidina Umar dan Khattab lokacin da aka shigo da wani yazo cikin fada sai mishi irin wannan wutar, aji tsoron Allah mu ba a mana adalci, ba a ba mu haƙoƙin mu, sayyidina Umar ya fusata zai tashi ya maki shi, wanda ya kawo shi kai haƙuri, Allah ya ce wa amur bil urfi, ko خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين, ce kai riko da afuwa, kai umarni da kyakkyawa, ka kauda kai daga wawa, yace wa inna hadha wallahi la min aljahilin, wannan aidan ganin shi ka san cikin wawa yake, to dole ne maka wuta kana karantawa ko wa'azi ko da'awa, ya maka shirme ya zage ka, ko yaje Facebook ya aibata ka, ko su je su ta hayaniya da surutu, ko su zo ha masallacinka su maka wani irin zance, ko su yada ƙarya akan ka, to al'aslu shine wa'arid anil jahili, ka kauda kai daga su, karka ce zaka biye musu kai irin, sai ka sauka daga layi, shine kamar kare ya cije ka, sai kuma ka je da gudu ka kama shi kai ma ka cije shi, an karnuka biyu kenan, in shi an bashi ya ci gaba da yawo kai dole kake yi da mahaukata a ranar, dole a ce a wani fa cizo yake irin na kare, shi yana yi ne by default, kai kuma kana yi ne by hauka kenan, kaga dole shi ko an kyale shi kare ne, daba'in sa ne kai ko dole kai ka gidan gidan abin nan mahaukata dole a wuce da kai da wanau aje ai ta zabga maka allurai haka lalace ko kai ko ka warke auta halika duna saboda ka baka biye ma wawa da sakarai in yi sakarce ka bashi amsa ta ilimi kamar yadda ya basu in akwai bukata a basu amma bukata sai ka rabu da su su cigaba da wutar su za su kankare maka zunubai ne kuma yana daga cikin dama alamar hanya ta kwarai haka suka yi tawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi sa Allah ya mishi wannan umarnin shi aka fara ma wannan umarnin cewa yayi hakuri yayi ahuwa Allah ya jarabce shi da wawaye cikin Qurayshawa kafiran nan zaman shi a Makka da ya dawo Madina kuma Allah ya ƙara jarabta shi da nau'o'i daban-daban akwai nau'in wato Yahudawa ƴan shubha masu kawo shubha da lalata addini akwai nau'in munafikai wanda suke ƴan cikin mu ƴan cikin shishi da annabi da sahabbansa masu kokarin rikirkita addini da kuma daukan magana suna kaiwa Yahudawa wancan suka zama wato maha'inta kenan duk annabi ya fuskanci jarabawa da irin waɗannan mutanen to waye kuma ba zai fuskanci haka ba a cikin da'awarsa ko a karantawarsa ko a wa'azinsa ko a masallacinsa ka dauka ko sai ka fuskanci wannan matsalolin da kake to da ka sai ka san da zaka yi kai hakuri ka ci gaba da abinda Allah ya umurce ka dashi fasda bi ma tu'mar wa arid anil jahilina Allah ya kyauta to ina ga bari mu saurara alin sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah wanda sai bayan sallah kenan sai mu tashi a lamba hadisi na 952 insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah